This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an wanda lafiya. Yau Litinin 3 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labaran duniya.
To Mahmud, shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana da shugabannin Canada, Mexico da a yau Litinin, yan kwanaki bayan da ya sanar da sanya sabon haraji akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen biyu da kuma China. Shugabannin tarayyar Turai sun gana a yau Litinin don tattaunawa akan yadda za su karfafa tsaron nahiyar su don magance barazanar Russia. Kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya ta WHO za su tattauna akan batun rage kasafin kudin hukumar da dala miliyan 400.
To kanin labaran duniyar kenan.
Sir Rwanda continue after the conquest.
Shugaban kasar Burundi Evariste Ndayishimiye kenan yake gargadi ga Rwanda kanta kai ta kiyaye barin yan tawayen M23 su yi amfani da yankunan Congo da suka kwace wajen kaiwa Burundi hari. To a Najeriya kuwa, masu ruwa da tsaki a fannin man fetur na ci gaba da tsokaci bayan da kamfanin man Dangote ya rage farashin litan man a kasar. To ko menene yasa ba a cika ganin tasirin ragin farashin man nan take ba?
Abu ne wanda yake in aka zo aka rage kaya, aka rage farashi, kana da kaya hannu, ba za ka iya saida wannan kayan a ƙasa da yadda ka saya ba.
Za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam, wanda ya nazari kan damuwar da hukumar UNICEF mai kula da ilimin yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna dangane da matsalar adadin yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Kazalika, muna ɗauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma fa za mu fara ne da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana da shugabannin Canada da Mexico a yau Litinin, yan kwanaki bayan da ya sanar da sanya sabon haraji akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen da kuma China. Matakin da ya sa suka yi alkawarin mai da ƙarin wato martanin ƙara haraji akan kayayyakin Amurka da ɗaukar wasu matakai. Sabon harajin dai ya shafi manyan kasashe uku abokan hulɗar kasuwancin Amurka, amma Trump ya ce a ƙarshe matakin zai ƙarfafa muradan Amurka. Duk da yarjejeniyar cinikayya ba tare da wani shinge ba da ya cimma da Canada da Mexico a lokacin wa'adinsa na farko, a ranar Asabar ne Trump ya sanya ƙarin harajin kashi 25 cikin 100 akan kayayyakin ƙasashen biyu da zai fara aiki gobe Talata. Ya kuma sanya wa China ƙarin harajin kashi 10 cikin 100 bayan wanda aka sanya wa ƙasar a baya. Trump ya yi kirarin cewa kasashen uku ba su yin abin da ya dace don hana kwararar bakin haure da kwayar fentanyl zuwa Amurka. Shugabannin tarayyar Turai ta EU sun gana yau Litinin don tattaunawa akan yadda kasashen kungiyar za su karfafa tsaron nahiyar don magance barazanar Rasha da kuma yadda za su tankari shugaban Amurka Donald Trump bayan da ya yanke shawarar sanya haraji akan kayayyaki daga kasashen Canada, Mexico da China. A wata tsohuwar fadar masarautar Brussels da aka maida wurin taro, shugabannin mambobin kasashen EU 27 za su kuma yi liyafar cin abincin rana tare da sakatare janar na NATO Mark Rutte da yamma kuma da Prime Minister Britannia Keir Starmer, Antonio Costa, shugaban majalisar dattawan tarayyar Turai, ya bayyana taron na kwana ɗaya a matsayin wanda za a maida hankali akan manufofin tsaro, amma ba babban taro ba ne da nufin tattauna batutuwa ba tare da ayyana ko ɗaukar wani mataki ba a hukumace. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu fara da batun rikicin da ke kunno kai a tsakiya da kuma gabashin Afirka, inda shugaban Burundi Evariste Ndayishimiye ya ce ba zai yi wata ba wajen ɗaukan matakin soji akan makwabcinsu Rwanda. wadda mayakan yan tawayen M23 suka yi amfani da yankunan Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da suka kwace wajen kaiwa Burundin hari. Gasar Fili Hashim Gume da fassarar rahoton Moses Havirimana.
Kusan shekaru goma kenan dangantaka tsakanin Burundin da Rwanda ta fara taɓarewa. Yanzu haka dai kasashen biyu na cikin hadarin afkawa fada da makamai kai tsaye bayan gargaɗin da shugaban kasar Burundi Evariste Ndayishimiye ya yi. Shugaba Ndayishimiye ya ce shirin Rwanda ba kawai ta yi amfani da 'yan tawayen M23 ba ne don karɓe yankuna a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, a'a, a ƙarshe don kai wa Burundi hari.
Sir Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays. Je sais qu'il va arriver même au Burundi.
Ya ce idan Rwanda ta ci gaba ta mamaye duk wani yanki na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ba za ta zauna ta kalli abin da ke faruwa ba. Shugaban Burundi ya ce Rwanda na horar da matasa 'yan gudun hijiran Burundi tare da basu makamai domin su shirye kai wa Burundi hari. Ya ce idan ba dauki mataki ba zai rikide zuwa rikicin yanki. Burundi ta zargi Rwanda da ba da mafaka ga masu yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a shekarar 2015 waɗanda suka so hamɓarar da shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza. Burundi ta ce Kigali ta horar da matasa 'yan gudun hijirar Burundi da sojoji da suka shiga ƙungiyar 'yan tawayen Red Tabara da ta kai harhara da dama a Burundi a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a shekarar ta gabata. Lamarin da ya kai ga kashe fararen hula da dama ciki har da sojojin Burundi. Ministan harkokin wajen Rwanda Olivia Nduhunge ya ce zarge-zargen da shugaba Ndayishimiye ya yi ba su dace ba. Ya ce aikewa da sojojin Rwanda zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na da nufin raunana Rwanda.
They are trying to destabilize Rwanda because they are allied with the FDLR.
Ya ce suna ƙoƙarin hargitsa ƙasar Rwanda ne saboda suna ƙawance da dakarun FDLR na kisan kare dangi. Kuma an jibge sojojin Burundi akan iyakarmu don kawai su dagula mana zaman lafiya. Don haka Burundi ce ke ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin Rwanda ta hanyar waɗannan sojojin da ke ƙawance da FDLR da sojojin haya na Turai da sauran sojoji. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, fiye da mutane 700 ne aka kashe yayin da akalla mutane 2,800 suka jikkata tun bayan da ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta kwace Goma, wani muhimmin gari a arewacin Kivu da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a makon jiya. Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da Burundi sun ƙauracewa taron shugabannin ƙasashen gabashin Afirka da aka yi ranar Laraba da ta gabata. A ranar Juma'a ta gabata ce ƙungiyar raya ƙasashen ta gudanar da wani babban taro na musamman wanda ya Allah wadai da 'yan tawayen M23 da suka karya yarjejeniyar tsagaita wuta. Brandon Kintu dan majalisar dokokin Uganda ne a kwamitin tsaro da harkokin cikin gida na majalisar.
The ongoing crisis in Eastern DRC has far-reaching implications for the region.
Yace rikicin da ake ci gaba da yi a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya yi tasiri ga yankin, don haka yana yin barazana ga zaman lafiyar tattalin arziki. Yana ƙara haɗarin bala'o'in jin ƙai da kuma haifar da rashin tsaro da ka iya bazuwa cikin ƙasashe makwabta. Duk da kiraye-kiraye da ƙasashen duniya suka yi na tsagaita wuta, an ce 'yan tawayen M23 na Rwanda sun ci gaba da kai harhar zuwa kudancin Kivu na birnin Bukavu. Kinshasa ta kuma zargi Rwanda da safarar ma'adanai daga ƙasar. Rwanda ta musanta goyon bayan 'yan tawayen da wasu zarge-zarge. Ana sa ran ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka da SADC za su gudanar da wani taron haɗin gwiwa nan ba da daɗewa ba. Don magance tashin hankulan da ake fama da su a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo.
To a gaida Sarfil Hashim Gumel, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Ƙasashen mambobin hukumar lafiya ta duniya ta WHO za su tattauna akan batun rage kasafin kuɗin hukumar da dala miliyan 400 bayan da shugaba Trump ya ɗauki matakin janye Amurka daga haɗakar, wato ƙasar da ta fi ba da kuɗi a hukumar, kamar yadda wata takarda da aka fidda yau Litinin ta bayyana. Da yake buɗe taron kwamitin gudanarwa hukumar na shekara-shekara, babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kuma kare wasu sauye sauye-sauye da suka yi tare da ƙara yin kira ga Amurka da ta sake duba batun ficewarta da kuma tattauna da hukumar akan ƙarin wasu sauye-sauyen. Za a tattauna batun rage kasafin kuɗin a taron da hukumar za ta yi a Geneva daga ranar 3 zuwa 11 ga watan Fabrairu, a lokacin da mambobin hukumar za su tattauna akan kuɗaɗensu da kuma ayyukan da za su yi a shekarun 2026 zuwa 2027. Prime Minister Israela Benjamin Netanyahu na shirin ganawa da jakadan Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff a yau Litinin a yayin ziyarar sa birnin Washington don tattaunawa akan batun tsagaita wuta tsakanin Israela da Hamas da sauran batutuwan da suka shafi yankin. Ofishin Netanyahu ya ce shi da Witkoff za su tattauna batun tsagaita wutar Israela. Zaman ganawar dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran fara tattaunawa akan mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta a cikin wannan makon, inda ya kamata bangarorin biyu su amince akan wasu batutuwa kamar sakin sauran mutanen da kungiyar Hamas ta yi garkuwa da su da kuma kawo ƙarshen yakin da aka fara a watan Oktoban shekarar 2023. Ana sa ran Witkoff zai tattauna da jami'an Masar da Qatar bayan ganawarsa da Netanyahu, wato sauran ƙasashe biyu da suka shiga tsakani aka cimma yarjejeniyar tsagaita wutar.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, masu ruwa tsaki a harkar man fetur na ci gaba da tsokaci bayan da kamfanin man Dangote ya rage farashin litar man daga 950 zuwa 890 a cikin sanarwar da ya fitar dauke da sa hannun kakakin kamfanin Anthony Chiejina. Sanarwar ta ce sassaucin farashin na naira 60 da aka samu a kowace lita ya fara aiki ne a ranar Asabar din da ta gabata. Daga Abuja ga Rukayya Bashi da ƙarin bayani.
Sanarwar ta ce rangwamen farashin da aka samu ya zo daidai ne da faduwar farashin man fetur a kasuwar duniya, kuma sanarwar ta kara da cewa kamfanin na Dangote yana son rangwamen farashin ya isa ga talakawan kasar domin sauƙaƙa musu halin da suke ciki da kuma bunƙasar tattalin arzikin kasar. Yan kasar dai na ci gaba da cewa ba kasafai rangwamen farashin ke isa gare su ba. Hakan ya sa na tuntubi Alhaji Zarma Mustapha da ke matsayin shugaban sashen gudanarwa na ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu IPMAN ta wayar tarho, inda na fara da tambayar sa game da sassaucin farashin litar man fetur da kamfanin Dangote shelanta da kuma korafin talakawan kasar na cewa saukin farashin da ake samu baya isa gare su, sai kada baki yake cewa.
Eto gaskiya yanayin yadda shanin harkar mai din yake a gure wanda yake ya kamata a yi la'akari mutane su lura cewa ba abu bane wanda yake kaman kowane irin kaya na kasuwa. Abu ne wanda yake in aka zo aka rage kaya, aka rage farashi, kana da kaya hannu, ba za ka iya saida wannan kayan a ƙasa da yadda ka saya ba.
To ka batun sauki da ka faɗi, yaushe kuke ganin talakawan wato Najeriya za su sayi mai sauki a gidajen mayukanku?
Eto girma abin da yake faruwa ba yin ɗan kasuwa ba ne. Abu ne wanda yake policy ne na federal government da ta yi regulating ɗin ita downstream subsector, wanda yake kasuwa ita za ta yi halin za ta yi kanta. Abin yanayin yadda muka same shi mu ma haka za mu sai da shi.
Sada Dikko ɗaya ne daga cikin masu hada-hadar man fetur a ƙasar, ya bayyana cewa matakin da kamfanin na Dangote ke ɗauka na sassauta farashin man fetur ka iya tasiri wajen sauƙaƙa farashin litar man fetur a ƙasar.
Lahu Talakan Najeriya an yi breaking wannan monopoly na NNPC. Dangote yana iya zama shi ne determining factor na farashin mai a ƙasar nan. Tunda Allah ya bashi capacity, yana da refinery ɗin nan kuma suna refining.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Nasir Mai Nasara, manazarcin tattalin arziki a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke jihar Sokoto, na ganin kwan-gaba-kwan baya da farashin litar man fetur ke yi a ƙasar ka iya sanyaya gwiwar masu son zuba jari a ƙasar.
Yawanci 'yan kasuwa suka yi kasafi cewa za su sayi abu kaza akan kaza, za su yi abu kamar misali shi farashin, duk wanda ya yanke hukuncin zai sayi lita akan kaza. So duk lokacin da aka samu wani canji, so za ka ga wannan ainihin shawara da yake dole sai ya dawo ya sake canza ta. Sannan kuma baya ga haka haka nan akwai wanda ake dan samun kalubale abin da ya shafi saka hannun jari. Mahi yawanci masu saka hannun jari ba su son irin wannan sha'ani na hawa da saukan farashi saboda yana kare mu mutun gwiwa. So duk wanda ke saka jari baya son irin haka din. So mahi yawanci zaka ga wasu ke saka jari daga kasashen waje, jikin su zai mutu ba za su kawo kudin su sa a nan ba.
Yan kasar dai na ci gaba da kokawa bisa matsatsin rayuwa da suke ciki biyo bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Najeriya za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika ko da yaushe ake so za a zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Batun yara da ba sa zuwa makaranta na daya daga cikin matsalolin da ke ci gaba da fuskanta gwamnatoci a Najeriya, musamman ma dai a arewacin Najeriya. Kawai yanzu dai wani kididdiga da hukumar samar da ilimi ta duniya wato UNICEF ta fitar ya nuna cewa akwai yara kusan miliyan 18 da gobiyar da ba sa zuwa makaranta, kuma kashi 60 daga cikin su yara ne mata. To ko ne irin kokari kungiyoyi musamman na arewacin Najeriya ke yi na ganin an samu karon yara da ke halartar makarantu a sassa daban-daban na yankin? Tambayan kenan da shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan makon yayiwa Dr. Bashir Yankuzo, shugaban wata kungiya ta malaman addinin musulunci domin samar da jagoranci na gari mai suna ICIT.
Wato wannan kungiya ta mu ICIT, Islamic Scholars and Expert Community Initiative for Development in Nigeria, wato kungiyar haɗaka tsakanin malaman musulunci da kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa domin kawo ci gaba a cikin al'umma. Mun tsaya mun kalli matsalar da wato ainihin ke fuskantar al'umman musamman arewacin Najeriya, wanda wannan matsala ta barace-barace da wato ainihin zubar da mutunci na da alaka da abubuwa kamar guda uku. Na farko dai akwai rashin gane cewa watsi da ƴaƴa cin amana ne na Allah. Masallala sai nan cewa dukkan yaro yakan zo duniya ne baya da laifin komai. Iyaye su ne na farko wurin wato ainihin mai da yaro wanda zai koma. Annabi sai yake cewa kullu mauludun yuladu ala alfitra. Saboda haka duk iyayen da suke watsar da haƙƙin da ke kansu na ƴaƴan su to sun ci amanar Allah subhanahu wataala. Sannan abu na biyu akwai mutuwar zuciya. Idan zuciya ta mutu to duk abin da kake ganin yana da kima ita zuci za ta gabe da kima. To wannan shike kai abu na uku na rashin sanin mutunci. Gaskiyar magana wato halaye da ɗabi'un mutanen mu na buƙatar canji. Shi yasa muke magana akan attitudinal change. Canza hali wato canza yanda muke kallon abu. Ba zai yiwu ba mutun ya je yana zubar ma kansa da mutunci yana neman a bashi kuɗi ko a bashi wani taimako saboda kasawar da yayi, kuma yana ganin wannan abun a matsayin sana'a. Idan aka tsallaka arewacin Najeriya ka je wajen arewacin Najeriya zaka ga waɗanda suke baran nan waɗansun su baran a wurin su sana'a ne. Kai akan ɗebi yara, labarin da muke samu akan ɗebi yara musamman domin aje ai wannan bara a matsayin ana kallon ta sana'a. Saboda haka matakai da muke fatan insha Allah ɗauka shine yaya zamu yi mu fito ƙoro-ƙoro al'umman mu su gane cewa lallai bara cin mutunci ne, roƙo zubar da mutunci ne, watsar da ƴaƴa su yi wato ainihin su neme yanda za su rayu cin amanar Allah ne. Canza mutane hali da tunani akan wannan. Sannan bayan nan dangane da karatun yara akwai wani wato ainihin yunkuri da muke yi non biological parenting misali, wanda suke ba iyaye ba amma su yadda za su dauki nauyin da irin iyaye za su dauka. To wannan yasa muka fito da wato Indigent Student Support Initiative, wanda zamu yi kokarin samun yara waɗanda suke son karatu amma babu hali, a nemi waɗanda suke da hali su suna wani wurin su yadda a hada su da yaro ɗaya biyu ko uku yana karatu a makaranta wance da wance. Daukan nauyin biyan kuɗin makarantar su yana kan wani da wani cikin wanda suke da hali. To wani ya dauki daugin yara biyu ko yaro ɗaya ko yaro uku a ire-iren waɗannan makarantun da karantarwansu da sauransu yana kansa. Sannan mu kuma a matsayinmu na kungiya ICT muna kula mu tabbatar cewa na'am wannan makarantun suna bada wannan karatu din, shi kuma wanda ya dauki nauyin haƙƙin zai bayar yana bada wannan wato haƙƙin da ke kansa. Sannan kuma su waɗanda suke wato yaran amanan kula na hannunsu kuma ba su da hali ya zama sun tabbatar yaran da yana zuwa makaranta. Lalle ne mu fito mutanenmu su fahimci, ba maganan me yasa ake wulakanta mutanenmu suna bara, me yasa ake koransu suna bara, a'a gane cewa baran nan wulakanci ne, cin mutunci ne, watsar da yara kuma cin amanar Allah ne. A fito karar mutane duk su fahimci wannan. Sannan wanda yake shi dalili yasa misali talauci ko rashi ko kasawa, to wannan sai a samu wato ainihin taimako da za a iya taimakawa yaran nan su samu sana'a, yaran nan su samu abun yi, yaran nan su samu ilimi. Idan aka ci gaba da wato kyaliyan da abubuwa suke kara tafarbarewa, waɗansu ba ma baran suke ba zuwa suke suna fita suna fasikanci suna lalata wanda suka shafi ɗan mata, duk wannan labarukan mun same su. Waɗansu yaran da suke fita su ma ba baran suke ba, suna fakewa ne da cewa ba su da kaza ba su da kaza, su je suna ɗauke-ɗauke kayan mutane. Abubuwa daban-daban na faruwa cikin al'ummarmu.
To samun nasara akan irin waɗannan matakai dai na buƙatar ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama. To kowane rawa masu kare haƙƙin bil'adama ke takawa wajen tabbatar da kawo ƙarshen irin wannan matsala na rashin karatu ga ƙananan yara musamman a arewacin Najeriya? Tambaya kenan da na yawa Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a arewacin Najeriya.
To wannan abu da ka tambaye ni wanda ya shafi haƙoƙi na bil'adama da kuma yara da mata gabaki ɗaya, wani abu ne wanda yake yafi yawaita arewacin Najeriya, wanda kuma in ka kalli ƴan uwanmu na kudancin Najeriya din ba haka suke ba. Mu muna haihuwar ƴaƴan ne amma kuma ba mu da lokacin da za mu ba su tarbiyya mu da su, sai dai mu ɗauka mu kai ma malamai a wasu ƙauyuka haka, wanda yake abun ma yanzu ya wuce ƙauyuka ya shigo cikin birane. Cikin biranen kuma za ka ga yaron ma da shi kanshi ma bai iya wanke ma kanshi ba hayan da ya bi ma balle ya ce zai wanke mu wani ko kuma ya taimaki wani, sai dai kawai aka bar su da gararan ba. Kowane lungu ka shiga za ka gansu suna yawuce-yawucen baransu, wanda kuma an fake da abin da ya shafi addini, ana cewa sun tafi neman ilimi ne na addini. Ko kuma idan ka tsaya ka kalla sai ka ga akan tashi ne ai biyu babu, ba ga ilimin addinin ba, ba kuma ga ilimin zamani din ba. So kaga wani abu ne wanda yake yana da takeici yana kuma da bakin ciki. Abu ɗaya ne wanda yake kullum mukan lura da shi shine mukan yawan kira ga musamman su iyayen yaran, domin mu muna daukar laifin a kansu ne. Amma kuma kowanne kuma in ka dora mashi laifin sai ya ce maka ai talauci ne ko kuma ba yanda zai yi ko kuma an mutu a ko mace ta ce an mutu ne an ban mace ƴaƴan babu yanda za ta yi da su, shi za ta kisa su ta mika ma malamai na tsangaya domin su kula da su. To amma wannan kuma ga baki ɗaya ba hujja bane, domin ƴaƴayen nan ko ina a Najeriya da kudanci da arewaci da gabashi da ko ina duk ana haifan su. To amma babu inda taɓarɓarewan ya kai lalacewan da ya yi yawa irin a arewacin Najeriya. Da wannan abu ne shugabanni suka mai da hankali a kai da zai ceto mutuncin arewan da kuma al'umman kuma arewa din. Domin abinda muke kallo kar lokaci ya ƙure mana ya kasance ƴaƴan da muka haifa da jikokin da muka haifa kuma su zama ba su da wani amfani a al'umman ƙasa. So saboda haka wannan wani babban gibi ne wanda ya shafi arewacin Najeriya a ɓangaren abin da ya shafi ilimi.
To masu sauraro, saboda ƙura lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu ɗora a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jolly Lane of Gresham. Naku Babangida Cifirin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo.
To a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To za mu fara ne da saƙon Suleiman Alhaji Bahari, mai watsa labarai na ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar Damagaram, wanda ce salam biyowai Hausa. A yau babban abin da ke ci mana tuwa ƙwarya mu al'ummar jihar Damagaram shine katsewar wutar lantarki da ruwan sha a cikin 'yan kwanakin nan. Don haka muke kira ga gwamnatin ceton ƙasar mu Nijar ta CNSP ƙarƙashin jagorancin Janar Abdulrahman Ciyani, don Allah su gaggauta ɗaukan mataki kan kawo ƙarshen wannan matsala. Samaila Agnes Malafaturi, saƙonka ne na gaba inda ka ce salam biyowai Hausa. Yau na shigo wannan fili mai albarka ne domin na nuna takaici na akan matakin da mai girma gwamnan mu na jihar Borno, Farfesa Umar Babagana Zulum ya dauka kan rusa gidajen mutane da suke kan hanyar unguwar Balori domin gina filin jirgin sama a gun. To ya kamata a biya waɗannan mutane diya. Sai sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa waɗanda suka ce salam biyoyi Hausa. Matakin rundunar 'yan sandan Najeriya na fara aiwatar da umarnin da aka bata na tabbatar da an bi tsarin inshorar ababen hawa a ƙasar zai taimaka sosai wajen kiyaye dokokin tukin ababen hawa. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau wanda ya ce hakika akwai buƙatar shugabanninmu su gyara salon tafiyar da mulkinsu a Najeriya domin gaskiya alƙalman da muka yi lissafin gwamnatin daban sakamakon da ake samu kuma daban. Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗimi-ɗimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na Muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar: alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na Muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio Amurka.
To yanzu kuma ga Maryam da labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana da shugabannin Canada da Mexico a yau Litinin, 'yan kwanaki bayan da ya sanar da sanya sabon haraji akan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen biyu da kuma China. Matakin da ya sa suka yi alkawarin mai da martanin ƙara haraji akan kayayyakin Amurka da ɗaukar wasu matakai. Sabon harajin dai ya shafi manyan kasashe uku abokan hulɗar kasuwancin Amurka. Amma Trump ya ce a ƙarshe matakin zai ƙarfafa muradan Amurka. Duk da yarjejeniyar cinikayya ba tare da wani shinge ba da ya cimma da Canada da Mexico a lokacin wa'adinsa na farko, a ranar Asabar ne Trump ya sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan kayayyakin kasashen biyu da zai fara aiki gobe Talata. Ya kuma sanya wa China ƙarin harajin kashi 10 cikin 100 bayan wanda aka sanya wa ƙasar a baya. Shugabannin tarayyar Turai ta EU sun gana yau Litinin don tattaunawa akan yadda kasashen su kungiyar za su karfafa tsaron nahiyar su da magance barazanar Rasha da kuma yadda za su tankari shugaban Amurka Donald Trump bayan da ya yanke shawarar sanya haraji akan kayayyaki daga kasashen Canada, Mexico da China. A wata tsohuwar fadar masarautar Brussels da aka maida wurin taro, shugabannin mambobin kasashen EU 27 za su kuma yi liyafar cin abincin rana tare da Sakatare General na NATO Mark Rutte da yamma kuma da Prime Minister Britannia Keir Starmer. Kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya ta WHO za su tattauna akan batun rage kasafin kuɗin hukumar da dala miliyan 400 bayan da shugaba Trump ya ɗauki matakin janye Amurka daga haɗakar, wato ƙasar da ta fi ba da kuɗi a hukumar, kamar yadda wata takarda da aka fidda yau Litinin ta bayyana. Da yake buɗe taron kwamitin gudanarwar hukumar na shekara-shekara, babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kuma kara wasu sauye-sauye da suka yi tare da yin kira ga Amurka da ta sake duba batun ficewarta.
Masu sauraro duka-duka, abinda ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi 8 kenan agogon Ghana, wato da rabi za mu sake dawowa da wani sabon shirin, kada a manta. A kodi yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika muna nan a shafukanmu na Facebook, X, Instagram, har da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da Titani gabatarwa da Fiona Wamai nan dudu da ta hada mana shirin. Sai injiniyan mu ne Rob McLean ni Muhammad Lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare, amma kada a yi nisa domin ga shirin yau da gobe.